بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سعجوة وانن يمتشي لجمعة دران أصبر يو شعدين قوتن بيو واتن صفر باي هنجنا منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا ريهولو دا أربعين دا شدا wanda kuma ya daidai da yau 16 ne ko 16 ga watan 8 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu ma na wannan littafin na Imam Abi Dawud rahmatullahi alai sunan Abi Dawud idan ba manta ba wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 62 cikin babi na 23 daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati daga wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka wannan hadisin da muka karanta wancan satin zamu maimaita shi daga nan sai mu ci gaba insha Allah kafin haka akwai tambaya guda daya a cikon tambaya ne na satin da ya wuce dangane da sallan raka'atul fajr cewa idan mutum yayin sallan a gida bi ma'ana yana fila a gida bayan an kira sallan asuba kira na biyu to sai taho masallaci kuma lokacin ta da sallah bai yi ba an fahimci tambayan to yaya mutun zai yi to abinda malamai suka ce an tambayi al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi cewar mutun ne yayi ainihin nafilan raka'atul fajr a gida bayan da yazo masallaci kuma ba ta da sallah ba ya zai yi to mun sani akwai sabani a wajen malaman mazhabobi dangane da nafila ainihin a daidai wannan lokaci saboda akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ce la salata ba'da al-fajr illa rak'atani babu sallah idan al-fajr ya fito sai dai raka'a guda biyu bayan kaitowan al-fajr to duk wata nafila haramun ne in ba wannan nafilan da ake ba a matsayin nafilan ainihin al-fajr to a gargashin wannan malamai suka ce duk nafila da take da sababi to yin ta yana halatta a daidai lokacin da aka hana yin nafila kun fahimci wannan abin da kyau nafila mai sababi daga cikin nafila mai sababi akwai tahiyatul masjid gaisuwar masallaci kenan idan ka zo masallaci zaka zauna a kowane lokaci da ya halatta kai nafila a kowane lokaci ko ana huduban juma'a ne ko bayan sallar asar ne ko bayan sallar asuba ne a duk waɗannan lokuta an hana nafila amma nafila mai sabab wannan ya halatta haka nafilan dawafi ga wanda ya dawafi a dakin Ka'aba ya halatta ya nafila a kowane lokaci a takaice wannan dai shine zance mafi karfin dalili amma a kowane lokaci nakan yawan ainihin kaman tambihi dangane da nafila in ana huduban juma'a akwai kuskuren da mutane suke mutum ya zo masallaci ana huduba yana kan titi kuma yayin nafila wannan kuskure ne wanda yake cikin masallaci da kada hadisin ki aiki akan shi babu nafilatul kan titi ina fata an gane tahiyatul masjid aka ce sai malamai suka ce tahiyatul masjid aliman dakhala al masjid ga wanda ya shiga cikin masallaci in haka ne in ka zo rin mai shayi ma sai kai nafila kafin ka zauna tunda makwabcin masallaci ne ko ba haka ba to suka ce yana alaka hukuncin na kan wanda ya shiga cikin masallaci ne amma wanda yake waje ana huduban juma'a sunna shine ya zauna haramun ne nafila kun gano wannan abin da kyau zaka ga wannan a masallaci da yawa lalle kuskure ne ya kamata a gyara insha Allah Allahumma amin قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يتي باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث باب ده ke magana akan hukuncin maimaita alwala ko sake alwala ko jaddada alwala min gaida hadathin ba tare da wani hadasi ya samu mutum bibi ma'ana ba tare da alwalan tawarware ba. Na ga muku hadisin da muka yi rannan na karshe shi zamu maimaita. Kala haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris, Muhammad ibn Yahya ibn Faris a cikin a'immatul as-sitta muslim ne kadai bai fidda hadisin shi ba, amma da Bukhari da sauran al-arba'a duk sun fidda hadisin shi. Kala haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri al-Makki, malaman hadisi guda shida duk sun fidda hadisin wannan wa hawwala sanad. Kala wa haddathana Musaddadun shine Musaddad bin Musarhadin. Kala haddathana Isa bin Yunus bin Ishaq as-Sabi'i kenan, shi ma malamin shi da duk sun fidda hadisin shi. Kala haddathana Abdurrahman bin Ziyadin, Abdurrahman bin Ziyad to a wannan gaban kiyin shi ana ce mishi al-Ifriqi, to shi wannan shine wanda nace malaman hadisi da yawa sun tattauna game da shi. Waɗansu daga cikin malamai da sun ga hadisi a cikin sanadin akwai Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, sai hadisin da ifi ne ko kuma sanadin bai inganta ba saboda samun Abdurrahman bin Ziyad a cikin sanadin hadisi. Shine nace malamai sun bibi sanadin hadisi gaba ɗaya kaf wanda Abdurrahman bin Ziyad ya shigo ciki suka samu, inda aka samu yayi kuskure hadisi ne kaman 18 ko makamancin haka. Ina fata an gane. To duk hadisin da baya cikin wannan sanadin ya inganta. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan kenan. Kala Abu Dawuda wa ana li hadith ibn Yahya atqan. Yace amma ni nafi ganin hadisin Yahya ko ibn Yahya atqan, bi ma'ana shi yafi kaman tabbata. Al-itqan shine abin da aka kyautata shi. Bi ma'ana sanadin yafi karfi yafi kyau. An Qutayf, daga Qutayf. To shi wannan Qutayf shi ainihin majhulul hali ne, malaman hadisi suka ce ba su san shi ba. Duk da Abu Dawud ya fidda hadisi ta hanyar shi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah, wanda sun ce sunan shi Qutayf, wanda suka ce Abi Qutayf al-Huzali. To shi wannan saboda majhulul hali ne ya zama sanadin hadisin nan bai inganta ba. Ina fata an gane. Shine karin bayani. Kale yace kuntu inda Abdullah ibn Umara, na kasance a wurin Abdullahi dan Umar. Falamma nudiya bizuhri tawadda'a fa salla, da aka kira sallan azhar ya alawlayi salla. Falamma nudiya bil asri tawadda'a, da aka kira la'asar kuma sai sake yin alwala. Bi ma'ana sai naga duk sallayin dan kira sai ya sake alwala. Fa qultu lahu, sai nace da shi saboda me kake sake alwala a kowace salla? Fa qala, sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man tawadda ala tuhurin kataba Allahu lahu ashra hasanatin. Yace ayaji annabi yana cewa, ko annabi ya kasance yana cewa, duk wanda ya alwala ala tuhurin, alhali kuma yana da alwala, ya alwala akan wata alwala, za a rubuta mishi ainihin lada guda 10 hasanat, ana nufin lada. Ina fata an gane. Muka ce wannan hadisin bai inganta ba. Shi Abi Qutayf al-Huzali da ke cikin sanadin hadisin nan, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi Ahmad Shakir yace lam ajil lahu jarhan wala ta'dila, na bibi duk littafan hadisi kaf ban samu wanda yace shi sika bane ba za a karbi hadisin shi, ban samu kuma wanda yace ba za a karbi hadisin shi ba. Ina fata an gane. Ya zama ba a yi magana akan shi ba saboda misal majhulul hali ne, wanda ba a san shi ba dama malamin shiru suke akan shi su ainihin jinginan ruwayin shi har sai sun gano wane ne. In ba su gano ba shikenan sai a hakura, saboda me? Saboda kiyaye maganin annabi alaihi salatu wassalam. Duk abin da ya shafi annabi ba sa wasa da shi. Saboda me? Saboda annabi ya ce man tahaddatha ko man kadhaba alayya muta'ammidan, duk wanda ya min ƙarya da gangan, falyatabawwa maq'adahu fin nari, ko minan nari, ya tanadi wurin zaman shi a gidan wuta. Ina fata an gane. Imam Muslim da yazo bude sahihul Muslim a wajen muqaddima da ya dinga kawo hadisin nan, sai da maimaita shi sau adadi masu yawa. Duk wanda yawa annabi ƙarya dan wuta ne, duk wanda ya annabi ƙarya dan wuta ne. To malamin hadisi ba sa wannan ba sa wasa da irin waɗannan maganganu. Shi yasa suke bi ɗaya bayan ɗaya su gano hadisin nan, waye kawo shi, shi din wane ne, a ina aka haife shi, ya halin shi yake, komai da komai sai sun bi. Ina fata an gane. Sanau ne adalci ko fa na malaman hadisi hatta akwai wadanda yake an yi ruwaya a gunsa amma ba ahlus sunna bane ba, daga ciki akwai khawarij. Daga nan zaka gane kusan adalci na malaman hadisi. Idan zanto kai gashi ba ahlus sunna bane ba, dan bid'a ne, amma bid'a ce wacce misali kaman ba bid'a da suke halatta ƙarya ba, kaman shi'a. Kisa malami ba sa karɓar hadisi wurin shi'a, saboda su ƙarya a gunsu halal ne. In zaka yi ta dan ka cimma wata ainihin biyan bukatan ka ta duniya ko ta ko akasin haka, an gane ko? Amma suka ce khawarij dan bid'a ne, amma su ƙarya a gunsu haramun ne. Kun fahimci abin da kyau? Ke zaka samu mutum dan bid'a ne amma yana da amana, yana da gaskiya, haka ne ko ba haka ba? Ka samu ahlus sunna maciyin amana, maƙaryaci, ga girman kai, ga hassada, ga munafunci, amma wani shi ahlus sunna ne. Kun fahimci abin da kyau? To sunnan ba kawai dangala wando da tsere gemu take tsayawa ba, dole ka zama ahlus sunna fil aqida, aqidan ka kai ahlus sunna ne. Ka zama ahlus sunna fil ibada, a wajen ibada ma kai ahlus sunna ne. Sannan ahlus sunna fis suluki wal muamala, ya zama kai ahlus sunna ne kuma a wajen muamala. Ina fata an gane. Amma kana da awan sunna ka zama munafiki, ga ƙarya, ga hasada, ga gulma, ga annamimanci, ga saba alƙawari, ga ciwa-ciwa, ko kuma duk kai du ahlus sunna ne? Haba bala. Allah sauwaje. Na'am. Allah tsare mana imanin mu. Babun mai najisul ma'i. Malai ce babin da ke magana akan hukuncin abin da ke sanya ruwa ya zama najasa. Menene ke sa ruwa a bashi hukuncin wannan ruwan yana da najasa? Ba za a yi sallah da shi ba, ba za kuma ai alwala da shi ba. Ruwa ya kasu kashi uku. Tun kafin mu shiga hadisin, bari mu warware shi, za mu karanta kusan ayo nake gaba daya. Malamai sun kasa ruwa kashi uku. Akwai ruwa wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa. Ina fata an gane. Akwai ruwa mai tsarki amma baya tsarkakewa. Kun fahimci wannan abin da kyau? Akwai ruwa wanda yake mara tsarki kuma ba zai tsarkake ba. Ya zama kashi nawa kenan? Kashi uku. Ruwa wanda yake shi a karan kanshi mai tsarki ne kuma za a yi tsarki da shi, shi ne kashin farko. Akwai kashi na biyu, shi mai tsarki ne amma ba za a yi tsarki da shi ba. Kashi na uku shi ne ruwa wanda yake mana tsarki, shi a karan kanshi bai da tsarki balle kuma a yi tsarki da shi. To menene yasa ake ce ruwa ba shi da tsarki? Menene suke sa a ce ruwa yana da tsarki amma ba zai tsarkake ba? Suka ce duk ruwan da kamandin shi koko ɗanɗanon shi ko kuma ƙamshinsa ya canja da abin da yake najasa ne, to wannan ruwan ba shi da tsarki kuma ba zai tsarkake ba. Kun fahimci abin da kyau? Kamannin shi ya canza, sannan ainihin test ɗin shi a baki ma ya canza, da kuma menene ƙamshi, ra'iha. Al-lawn shine kamanni, ar-ra'iha shine ƙamshi, tun ruwa yana da ƙamshi ai. Sannan kuma akwai wanda yake ainihin at-ta'amu test. Ina fata an gane ɗanɗanon shi a baki. To kashi na biyu wanda yake gashi yana da tsarki amma ba zai tsarkake ba, ruwan da yake kamannin shi ko launin shi ko kuma ɗanɗano ko kuma ƙamshin sa ya canza amma da abin da yake mai tsarki ne. Ruwa ne kamannin shi ya canza da sabulu, sabulu ya shiga cikin ruwa sai ya canza mishi kamanni. Kaga in kamannin ya canza, ɗanɗanon shi ma zai canza, haka ƙamshin sa ma zai canza, haka ne ko ba haka ba? Kaga sabulu abu mai tsarki ne, haka omo, haka gishiri, haka suga. Idan har ya shiga cikin ruwa ya rinjayi ruwan, test ɗin ya koma irin wannan ko kamannin ruwan ko, to wannan yana da tsarki a karan kanshi amma ba za a yi tsarki da shi ba. Kun gane wannan abin da kyau? Kaga maganan alwala da koka kola ta tashi kenan. Yawa, wannan magana ce ta rashin hankali kawai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Yawa, da kai alwala da koka kola gwanda kai taimama wallahi. Kun fahimci wannan abin da kyau? Waɗansu fatawoyin ana yin su ne a kawo hayaniya cikin mutane kawai. Kun gane wannan abin da kyau? To amma idan ruwa ya zanto kuma kamannin shi ya canza ko ɗanɗanon shi ko kuma test ɗin menene ƙamshinsa, amma da abin da yake yanayin wurin da ruwan yake ne, ba baƙon abu bane ya shige shi, wannan babu komai. yana da tsarki kuma za a yi tsarki da shi. Kun gane bambancin? A ce ruwa yana da misali ɗanɗanon gishiri kamar ruwan teku, wa ya zuba gishirin a ciki? Allah ne. Ko kuma a ce ga wata ruwan rijiya yana da zartsi a baki, ko kuma a ce ga ruwa ya yi kalan jar ƙasa amma haka ƙasan wurin yake, duk wannan ba zai tada shi daga mai tsarki ko mai tsarkakewa ba. An fahimci wannan abin da kyau? To idan kuma ya zanto ruwan da yake za a yi ibada da shi ya zanto kamannin shi da ɗanɗanon shi da ainihin kamshinsa yana nan a matsayin shi na ruwa, bai canza ba sai da in abin da ya canja shi abu ne wanda yake yanayin wurin zama ne. Suka ce bi ma la yufariquhu ghaliban, abin da yake ba zai iya rabuwa da shi ba, tare suke zaune. Ina fata an gane. To wannan ruwa hukuncinsa hukunci ne mai tsarki. To kaga idan ka ebo ruwa ka zuba mishi zobaro zai koma me? Zai koma ja. Ka kara suga ya zama zobo. To yanzu dan Allah sunan shi ruwa ne ko sunan shi zobo? To kuma Allah ce ai alwala ne da wanka da me da ruwa. Duk abin da ya tashi daga sunan ruwa da zobo da kunun zaki da menene da tsumi da Coca-Cola da duk waɗannan abubuwan da surki da sauransu, waɗannan ba ruwa ne na ibada ba. Kun fahimci wannan abin da ke? Dan sunan su ba yanzu ba ruwa bane ba. Duk shagon da ka je ka ce a bani ruwa ba za a baka zobo ba. Haka ne ko baka ba? Ba za a baka Fanta ko Mirinda ba. To wannan ita ce ka'idan da kawai zaka rike insha Allah. Malam yace babun. Sannan kuma a ciki zamu ji cewa wani irin ruwa ne yake shiga, wani irin najasa ke shiga ruwa ya tada shi daga hukuncin mai tsarki. Domin galibi zaka ga da dan najasa ya kusanci ruwa sai a ce ruwan nan bai da tsarki, kaga daga drum an zuba. Haka ne ko ba haka ba? To wannan kaga a wurin da ake wahalar ruwa ka kawo musu matsala ai. Kila kai akwai availability na ruwa ne shi yasa kake irin waɗannan abubuwan. Amma wurin da ake wahalar ruwa kila in kana daɗin ko sai ka zubar, amma kana duku fa. Kala haddathana Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala shine Abu Quraybin. Duk inda ka ji ana kala haddathana Abu Quraybin to shine wannan Muhammad bin Ala. Allah jigan Dr. Ahmad Biuke zaka ji na yawan kala haddathana Abu Quraybin to shine wannan Muhammad bin Ala. Wa Uthman bin Abi Shayba, da Uthman bin Abi Shayba shi Muhammad bin Ala Abu Quraybin. Malaman hadisi shidan nan duk sun fidda hadisin shi. Uthman bin Abi Shayba su shidan gaba daya in banda Tirmizi. Tirmizi ne kada bai fidda hadisi daga wurin Uthman bin Abi Shayba ba. Wal Hasan ibn Ali, da Hasan ibn Ali shi kuma Hasan bin Ali yu bin Aliyin, duk malamai sun fidda hadisin shi guda shida in banda ne ruhum da wasunsu. Me ma'anan wannan kalma? Malamai suka ce shi Imamu Abu Dawud, Imamu Abi Dawud ya roto hadisin ta hanyoyi da yawa, malamai daban-daban duk ya samu hadisin daga wurinsu. Sai ya kawo maka guda uku, Muhammad bin Ala, Usman bin Abi Shayba, Hasan bin Ali, sai ce wa gairuhum da sauransu, bi ma'ana suna da yawa kenan. Kalu gaba ɗaya malaman nasa sun ce haddathana Abu Usama, duk ɗaliban Abu Usama ne. An al-Walid bin Kasirin, shi wannan Abu Usama sunan shi Hammad ibn Usama, Hammad dan Usama, sunan baban shi Usama, yana da kuma da sunan shi Usama. Ina fata an gane. Sannan shi ma Hammad bin Usama kutubu sita duk su fidda hadisin shi. An al-Walid bin Kasirin, daga Walid bin Kasir shi ma duk malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi. An Muhammad bin Ja'far ibn Zubair, daga Muhammad dan Ja'far dan Ibn Zubair, shine Abdullah bin Zubair kenan ko? Ja'far bin Zubair dan uwa ne ga Abdullah bin Zubair nake so na ce. Daga ciki akwai su Abdullah bin Zubair irin su Urwa, duk ƴaƴa suke aure na Aisha, saboda mahaifiyarsu yar na Aisha ce. To Walid bin Kasir da Muhammad bin Ja'far bin Zubair duk malaman kutubi sita sun fidda hadisin su. Ana Abdullah bin Abdullah bin Umar, daga Abdullah dan Abdullah dan Umar, wannan jika ne a wurin wa? A wurin Sayyidina Umar kenan ko? Da ne ga Abdullah bin Umar. Shi kuma Abdullah bin Umar duk malaman kutubu sita in banda Ibn Majah sun fidda hadisin shi. An abihi, daga baban shi Abdullah bin Umar, kale shi su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ma'i, yace an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama anil ma'i dangane da ruwa, wa ma yanubuhu min ad-dawabi, da abin da yake samun ruwan na dabbobi da suke shiga cikin ruwan, yana nufin ruwan kogi kenan, dabbobi suna shiga ciki, wasiba'i da kuma asiba, shine duk dabban ta take da fika, irin zaki, irin damusa da wanne kuma, duk dai dabban ta take da fika suna asiba. Kada na kada Aisha da ma shi a cikin ruwa yake ai ko wallahi balarabi. Faqala alayhi salatu wassalam, sai annabi ya bada amsa, kaga an tambaye shi aka ce dangane da ruwa, ruwa na kogi, ga dabbobi suna shiga ciki har da mazaku, me jami'in zaki ko ga anka na zakuna zako kafa wannan brokin ne ko zakuna, zakuna ma suna shiga ciki da abin da yake alaka da zaki wurin fika. To shin wannan ruwan za a yi ibada da shi? Tambayin da aka annabi kenan. Faqala, sai yace idza kana al-ma'u qullataini, idan ruwa ya kai kulla guda biyu, lam yahmil al-khabasa, ba zai dauki najasa ba. Idza kana al-ma'u, al-ma'u in ya kasance yawan shi akai kullataini, kulla guda biyu, to kowane kulla guda ɗaya, malamai sun yi sabani akan adadin yawan shi, kulla guda ɗaya, kullataini guda biyu, malamai na wannan zamani sun tattauna dangane da adadin liters, lita nawa ke kai kulla guda ɗaya, to su kansu sun yi sabani, akwai wanda suka ce lita 261, akwai wanda suka kai shi ma lita 300. Ina fata an gane shine kulla guda ɗaya. To lita, mu dauki misali lita 150 ya kai drum da kai ba ko
drum lita 200,
yawa lita 200, wannan 50 guda hudu shine drum ba. To idan ruwa ya kai misali adadin lita 100, misali mu ce 400, kaga shine drum biyu kenan ko? To lam yahmil al-khabatha, ba zai dauki najasa ba. To me wannan magana ke nufi? Sai mu ce anan idan ruwa adadin shi akai kama a ce drum biyu, to ba karamin abu bane zai shiga cike mai da shi najasa. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ko yaro aka saka kaddara, yaro ya fada a ciki jariri sai ya fitsari a ciki, ba zai tada shi daga hukuncin mai tsarki ba, dan fitsarin gaba ɗaya bai kai kofi ɗaya ba, inda za a tare shi ko rabin kofi ba zai ba. Ina fata an gane. To lam yahmil khabatha, ba zai dauki najasa ba. Wannan fitsarin da yaro ne kai ko babba ne, ba zai hana ai alwala ko ai wanki da shi ba, ko da kaddara ba za ka iya sha ba, ɗabi'a ta dan adam ba zai iya ba. Amma yanzu magana ake ta, yana da tsarki ko bai da tsarki? Allahumma amin. Saboda shan abu daban, hukuncin shan mai tsarki kuma daban. Ai akwai ruwan da kake sha, akwai wanda ma ba ya shan pure water, haka ne ko ba haka ba? Amma zai alwala, alwala da pure water ma wani zai ci alwazaranci kake. Ina fata an gane. To kaga rashin sha da ban, yanzu misali ka dauki ruwan rijiya, akwai wani wai abun nan yake bada labari, wai ya kunna famfo ne a wani gida zai sha ruwa, sai yaron gidan ya taho da gudu ya hana shi, wai wannan na bayan fulawa ne fa, shi bai san ana shan ruwan famfo ba, shi ya abun da ya sani ruwan famfo an kunna a sa tiyo a yi ta watsa fulawa cikin gida da wankin mota, da wankin kaga wannan ajibota kenan ko? Yawwa, amma ka kai a fahimtar ka, kaga kun yi sabani da wannan yaro. To kaga rashin shan abu daban, tsarkin sa kuma daban. To shine anan suka ce idan najasa ya shiga cikin ruwa mai yawa, to yana nan a matsayin shi na mai tsarki, shine idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabasa. An fahimci abin da kyau? To karkashin wannan ne sai malamai suke fidda waɗansu hukunci. Kusa idan annabi ya magana alaihi salatu wassalam akan wani abu, sai malamai su fidda hukunce-hukunce da yawa a ciki. Imam Ahmad ibn Hanbal wata ran yana yawan ba wa ɗaliban shi da iyalan shi labarin Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris Shafi'i, amma ba su taɓa ganin shi ba, saboda shi Shafi'i mutumin Makka ne, Ahmad ibn Hanbal kuma mutumin ainihin Iraki ne, Baghdad, ana aka haife shi kuma anan ya rasu. To man Shafi'i yaje ya zauna a Baghdad har sau biyu yayi karatu. To wata rana sai kai ziyara gidan Ahmad ibn Hanbal. Sai yake ba daliban shi labari, ai wannan da nake ba ku labari yazo shi Baghdad. Imam Shafi'i. Saboda haka kowa yana so ya ganshi. Aka zo aka yi ta gaisawa da shi. Dare ya aka kawo masa abinci, ci abinci, aka yi sallar shi, aka yi hira, ya shiga daki. To su a wurin su a wancan lokacin in ana jin labarin ka ji za ka kwana kana sallah. Ina fata an gane. Suka ga malam bako ba su ji ya tashi yana kiyamul laili ba. Tun da ya shiga shiru suke ji har aka kira sallah asuba. Ya fito aka taimo sallaci da shi. Sai washe gari da safe suke ga Imam Ahmad. Duk yadda kake wasu Shafi'i na she kwana yake yana bacci. Duk yadda kake wasa shi. Suka ce sannan wani abu ne ba mu mamaki, abincin da aka kawo masa ya cinye gaba daya. Suka ce ya cinye abincin gaba daya ko. Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce to zan tambaye shi game da wannan complaint din da kuka yi. Kaga su mutanen wadannan mutanen Allah ne, ba za a koma ana ta gutsu a bari mu tinkare shi. Wannan ita ce zama ta gaskiya dama. Sai ya tinkare Imam Shafi ya ce ya Imam ga fa abin da ake fada, an ce an kawo abinci ka cinye gaba daya. An gane ko ba su ba shi uzurin ko ya wuni bai ci abinci ba. Ya ce abu na biyu kuma sun ce ka kwana kana bacci, tun da ka shiga ba su ji ka tashi, sun yi ta kasa kunne su duk kira a cikin dare ba abin da suka ji. Sai ya ce Allah sarki ce gaskiya ne. Ya ce abu na farko abincin da aka kawo na cinye. Ya ce Allah tun da na fito nake ta kyaman duk abincin da na gani. Ya ce amma da na zo gidan Imam Ahmad na san wannan abincin duk inda ya fito abinci ne na halal. Shi yasa sai na cinye shi gaba daya. Hankali na a kwance. Allahu kaga wannan ya gama da su ko. Sai ya ce abu na biyu kuma da suka jina kwanan nan ba ya ce babaci nake ba. Yace ina kan hanyar zuwa nan sai na ji wani yana kalubalantar wani hadisin Annabi alaihi salatu wassalam. Hadisin Abu Tufayl da Abu Nughayr, wani yaro ne karami yana da tsuntsu da yake wasa da shi. Sai tsuntsun ya rasu, tsuntsun ya mutu, sai ya shiga bakin ciki da damuwa a Madina ya zauna ya ta kuka. To sai Annabi ya zo yana wasa da shi yana lallashin shi yana ce mishi baban tsuntsu har ya sa tsuntsun nashi masuna. To sai na ji wani yana cewa yanzu wannan hadisin da aka rawaito me amfanin bata lokaci akan wannan hadisin, kawai ya wani yaro yana da tsuntsu, tsuntsun ya rasu ya shiga bakin ciki Annabi na lallashin shi. Sai su a ganin su hadisin ba shi da wani amfani. To shine na kwana ina nazari akan wannan hadisin sai da na fidda matsala guda dubu a cikin shi. Matsala dubu ya fitar akan wannan hadisin. Yace asalin matsalar da na fitar matsala ne guda 80, amma kowace sai ta dinga aihuwa. Kaman ka ce 1 akwai ABCD, ina fata an gane. Yace sai da aikai har guda 1000. Abinda Shafi yake musu kenan. Ina fata an gane. To shine karkashin ire-iren waɗannan hadisan malamai suke fidda hukunci. Su ce idan asali abu yana da yawa. An gane ko? To idan aka samu 1 ko 2 ko 3 ko 10 ye wani abu wanda ba daidai ba, kar a jam'i gaba daya a condemning abu. Kai ne kana ƴaƴa guda 10 sai zama ɗaya ya zama mutumin banza, sai wani ci ƴaƴan wane a duk ƴaƴan banza ne, ya maka adalci? Suka ce bai maka ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? To a wannan misali idan muka dauki ire-iren waɗannan hadisan kaman anan ƙasa muna da institution da muke da su waɗanda suke da kima, kace misali sarakuna, shugabanni ne na addini, asali suna rike da tutan Shehu Usman bin Fodiyo. Mun san akwai matsaloli da yawa a tattare da su, amma suna da kiman da har yau su suke ce mana an ga wata mu dauki azumi. Haka ne ko ba haka ba? Kowa jira yake, sultan ya ce an ga wata, da ya ce an gani kowa sai ya dauki azumi. Haka ne ko ba haka ba? Da ya ce an ga wata kuma a yi sallah. Ka dauki sarakunan Saudi Arabia, a siyasan duniya muna da matsala da su, asali ma ba ma tare da su. Kun fahimci wannan abin da ke, saboda suna da kwarakwarai da yawa, amma har yau su suke cewa yau ne ranar Arfa. Kun fahimci wannan abin da ke, su Allah ba wa rikon Ka'aba da masallacin annabi alayhi salatu wasalam to wannan darajar da suke da shi dole ake daga musu kafa kun fahimci wannan abin da kyau a lokacin da kai condemning din su gaba daya to in su shi din kake rusawa yanzu ba wannan wanda kake da matsala da shi sarkin shi kadai ne idan muka dauki kaman malamai a Najeriya mun sa akwai matsaloli da yawa haka da ko ba ga kuma misali mun san irin corruption da ya shiga cikin system ne wannan ba a denying wannan abin da you can't deny it to amma na kuma idan ka dauka akwai fa wadanda yan baburuwan mu su suke sallan jana'iza su suke daura aure su suke radin suna in ana radin suna har yanzu ko ina fata an gane su suke addu'o'i su suke alqunutu ina fata an gane akwai malaman mu na allo akwai na fikihu a zaure ko ba haka ba akwai majalis da yawa na ilimi wadanda ba sa ma shiga cikin harkan siyasa akwai su dewa to idan ka zo ka ce malaman Najeriya sun lalace to yanzu wadannan da kake da matsala da su ba su kake attacking ba yanzu institution din gaba daya kake rusawa an gano wannan abin da kyau to rusa wadannan din kuma rusa al'umma ne gaba daya sannan bari in ga muku wani abu duk yanda malaman Najeriya suka lalace corruption dake cikin malunta bai kai wanda yake cikin fasoci ba kun gane ko barnan dake cikin fasoci na cikin social media ba kun gano wannan abin da kyau ka je ka samu malami a daki daga kai sai shi ka kudunduma masa ashar ka fito yafi sauki akan ka shiga social media kai rubutu akan shi kun gano wannan abin da kyau to sabar kar mu zanto al'umma wacce ba ta da kan gado dole zanto muna da tsari muna da kuma mu sani kasar nan ba mu kadai bane ba akwai musulmai akwai wadanda ba musulmai ba kuma duka da su ake damawa idza kana al-maqullataini lam yahmid al-khabatha ina fata an gane Allah ya sa mu dace Allahumma amin kala haddathana Musa ibn Isma'il kala haddathana Hammad na tsallake ko kala Abu Dawud masu littafi Imam Abu Dawud yace wa hadha labd ibn al-Ala yace wannan lafazin hadisin lafazi ne na ibn al-Ala wato Muhammad ibn al-Ala Abu Quraybin wa qala Usman ibn Abi Shayba yace wal Hasan ibn Ali al-Hilwani da Hasan ibn Ali al-Hilwani am Muhammad ibn Abbad bin Ja'far arwayin su suka ce daga Muhammad ne ibn Abbad ibn Ja'far to idan kuka koma hadisi nan da muka karanta za ku ga akwai Muhammad bin Ja'far ibn Zubair kun ga shi ko to a arwayin wadannan kuma he suka ce Muhammad bin Abbad ibn Ja'far ne ba Muhammad bin Ja'far ba mutane ne daban-daban yan uwan juna ne kuma amma duk an rawaito hadisin ta hanyoyin su ina fata an gane kala Abu Dawud Imam Abu Dawud ce wa huwa sawabu wannan shine as-sawabu bi ma'ana shine daidai kala haddathana Musa ibn Isma'il kala haddathana Hammad wa hawwala sanad kala wa haddathana Abu Kamil shine Fudail ibn al-Husayn al-Jahdari cikakken sunan shi kenan Abu Kamil Fudail ibn al-Husayn al-Jahdari qala haddathana Yazid ya'ni ibn Zuray'in Yazid ibn Zuray'in malaman kutubu sita duk sun fi da hadisin shi am Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar daga Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar wanda ke suka ne bisa zance mafi inganci duk da Imam Malik ya ce ba suka bane ba am Muhammad ibn Ja'far qala Abu Kamil ibn Zubayr عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل يتي أن تنبيع النبي عن الماء دنغني دروا يكون في الفلاتي لذي كسان تي أتكين جيجي دبو بي سنة شغا سنة شغوا متاني ما سنة إيبا شنو النروا من ساركيني فذكر ما أنا هو سيا أمبتي ما أنا حديث بايا وانا موكرانتا يتي إذا كان الماء قلتيني لم يحمل الخبثة قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوزكي قال حدثنا حماد شنو حماد بن سلمة duk inda kaga an ci kala haddathana hammadu a hadisi ba faji dan waye bane ba to inda wanda yazo a bayan shi Musa ibn Isma'ila ne kawai ka kaddara hammadu bin salamata ne hammadu dan salamata kaida ce wannan qala akhbarna asim ibn al-Munzir, Asim ibn al-Munzir, Asim ibn al-Munzir, Saduq, Abu Dawud da ibn Majah su kada suka fidda hadisin shi. Abu Dawud da ibn Majah. An Ubaydillah ibn Abdullah ibn Umar, daga Ubaydillah dan Abdullah dan Umar, kada yace haddathana abi, babana ya bani labari, anna rasulullah alayhi salatu wassalam qala idha kana al-ma'u qullataini, idan ruwa ya kasance kai kulla guda biyu, fa innahu la yanjus, yace ba zamowa najasa. Kala Abu Dawud, Hammad ibn Zaidin wa qafahu an Asim, babu ma jaa fi bi'r buda'a, babin da yazo akan maganan bi'r buda'a. Wannan hadisin na bi'r buda'a yana cikin hadisan da suka fi wahalar da mu a cikin Abu Dawud shekara 20 bayan da suka wuce. Babban malami mu Sheikh Abdul Haf Abdullah a Kano, Imam Ahli Sunna Allah kara mishi lafiya, shekara 20 da ya wuce muka karanta wannan hadisin a gunshi. Dr. Sani Rijiyar Lemo Hafizahullah warahu al-muhaddis, a lokacin yana karatu a Madina, ya zo shi hutu ya kawo mana ziyara a majalisi a masallacin Sheikh Jafar Allah jigan shi, ya zo yi mana muqaddima kan Abu Dawud. A lokacin wato Dr. Sani Allah ya hore masa karatu mala, yanda ka san a gaban shi abun yake. Wannan su ake cewa malamai, ina fata an gane. Ko sa akwai malamai, akwai dalibai, akwai masu wa'azi, akwai masu surutu, duk a Najeriya muna da su. Wai ce sai azumi yayi. Babin da yake magana akan bi'ir buda'a, bi'ir shine rijiya, buda'a malamai suke magana guda, don suka ce bi'ir buda'a, buda'an sunan mai rijiyan ne. Wasu malamai suka ce a buda'an sunan wurin da rijiyan take, kaman ka ce misali rijiyan wani, ko kuma ka ce rijiyan wuri kaza, kaman ka ce Bunduwai Laru a tudun wada, ko yawa ire-iren waɗannan, a jingina sunan wani abu zuwa ga wuri ko anguwa, ko kuma a jingina sunan abu zuwa ga wani, kaman ce gadan Malam Fela. Ina fata an gane ire-iren waɗannan shine dai misali. To wannan rijiyan rijiya ce mai tarihi a Madina, an gane ko, kuma tana cikin rijiya mafi ruwa a Madina wacce ake ji da ita. Kasan Madina da kake ji fa ba Madinan yau bane ba, Madina dan karamin gari ne a wancan lokaci. Kusan masallacin nan da kake gani na Madina kusan anguwanni ne a yanzu, a wancan lokaci anguwanni ne, duka sun dawo cikin masallaci. Shi yasa idan aka ce haramun ne bunne mutum a masallaci, sai mutum ya ce maka ai an bunne Annabi a masallaci, yake ce kai azzalumi ne, Annabi a gidan shi aka binne shi. An fahimci wannan abin da kyau, masallacin ne yake ta girma har duk anguwanni suka dawo cikin masallaci. Misali a ce kamar masallacin nan, bana jin lokacin da Annabi ya rasu alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah, girma masallacin shafi masallacin me yake wannan da muke ci. Amma a yanzu fa ina fata an gane. In mutum bai san masallacin ba, sai ya dauka makarya kake mishi ce ka wannan yare yana mana hankali fa. To kaddara an binne mutum a wani gida misali gefen masallacin nan, ko ka ce ma can wurin masallacin izalan nan can gaba, to sai zan girman masallacin me ta yanzu ya wuce gidan Haruna Garba ya kai hurumin Dawu, to sai ka ce wannan makabartan a masallaci aka binne shi, sai ka ce tausi'a ne yanzu expansion ake ta yi saboda yawan musulmai da ke karuwa, kuma an fara abun tun lokacin sahabbai, ba wai yanzu ne sarkin Saudiya ya fara ba, tun sahabbai ne suka fara rusa masallacin suna ƙara girman shi har kuma zuwa yau kullun ƙara girman masallacin ake. To ita wannan rijiyan a yanzu ita ma tana cikin masallacin, suka ce tana arewa maso yamma a asalin inda masallacin yake. To idan kana so ka gane arewa maso yamma, idan ka shiga masallacin Annabi kar ka dauka gabar kake kallo, kudu kake kalla. Ina fata an gane. A Madina kudu suke kalla su yi sallah, saboda Makka tana, Madina tana arewa ne da Makka. In za ka yi sallah ina za ka kalla kudu. To idan ka tsaya ka kalli Makka kaman za ka yi sallah, in kana cikin asalin ƙwaryar masallacin, to sai ka nemi ta ina ne arewa maso yamma take, to a wannan wurin a nan rijiyan take. Yanzu kaga akwai malaman tarihi da suka ce hatta kabarin mahaifin Annabi Abdullahi yana cikin masallacin annabi alayhi salatu wassalam har inda wurin yake misali na sani misali an nuna an ce nan yankin annan ne aka binne shi amma na an ce annabi ya sa an tone an mai dihi cikin bakiya kun fanci wannan abin da ke dan shi baban annabi shi ma a madinar su saboda shi dan kasuwa ne ya sun je fatauci suna dawowa sun tsaya a madina sai rashin lafiya ya same shi sai Allah ya karbi rayuwar shi a wurin kamar yadda mahaifiyarsa ta rasu a ainihin Baida akan hanyar ta na dawowa Makka tana kuma tare da annabi ina fata an gana takaice dai wannan rijiyan maganan da za a yi a kanta shi ne ba wa rijiyan ba saƙon da ke cikin ake so kawai mutum ya fahimta kun fahimci wannan abin da kyau kala Muhammad ibn al-Ala wal Hasan ibn Ali wa Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari a cikin kutubus sita Abu Dawud kadai fi da hadisin shi babu hadisin shi a cikin Bukhari da Muslim da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah kalu suka ce haddathana Abu Usama ta an al-Walid ibn Kathir an Muhammad ibn Ka'ab an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Rafi ibn Khadij an Abi Sa'id al-Khudri annahu qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Ka'ab da Ubaydullah ibn Abdullah duk malaman kutubus sita sun fitta hadisi daga wurin su yace an tambaye annabi ja Abu Sa'id al-Khudri annahu qila li rasulillahi aka ce da manzon Allah anatawaddau shin zamu yi alwala min bi'ri buda'ata daga ruwan rijiyan buda'a waje bi'iru suka ce ita farijiya ce yutrahu fiha al-hiyadu wa lahamul kilabi wan natnu wani lokacin akai ruwan sama rijiyan gurin da take kaman gangare ne to lokacin ruwan sama na ebo datti akan hanyar shi wasu suna fadawa cikin rijiya daga cikin akwai al-hiyad suna bada misali ne shine al-hiyadu shine kaman kace part na mata kun zugu a wancan lokacin kenan ko shine a yanzu turan zamani kace part da mata ke amfani da shi lokacin al'ada walhamul kilabi wani lokaci da idan kare ya mutu aje a jefar da shi a bola misali a shara ruwa ya ebo in akai ruwa mai yawa dinnan sannan wannatinu da ababe da yake sun lalace sun rube ma suna wari a bola abinda suke so ce kawai lokaci dotti yakan zo ya fada cikin rijiya in akai ruwa mako ruwan sama faqala qala sallallahu alaihi wa sallama al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un ina fata an gane al-ma'u suka ce alda ke cikin nan lamul ahdiyya ce ruwan wannan rijiyan da kuke tambaya tahurun mai sarki ne la yunajjisuhu shay'un ba abin da zai mai da shi najasa yana nan ya halatta ayi alwala da shi kuma ayi wanka ayi sarki ayi kaza da sauransu a wanke kaya da shi qala abu dawuda wa qala ba'dhum عبد الرحمن ابن رافي قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب وعبد العزيز ابن يحيى الحرانيان ودان متاني غدا بيو احمد ابن شعيب شين احمد ابن عبد الله ابن شعيب غدا بيو سبيد حديث اغون شي مسلم ده ابن ماجه يا زمو بخاري ابو داود ترمذي ده نسائي كو عبد العزيز ابن يحيى shi kuma malaman kutubu sita biyu ne kadai Abu Dawud da Nasa'i al-Harraniyan dukkan su mutanen Harran al-Harrani guda ɗaya Harraniyan guda biyu al-Harran wani gari ne yana tsakanin bodan Syria da Turkiya a yanzu nan ne aka aiki Ibn Taymiyyah idan ake ce mishi al-Harrani ina fata an gane to dukkan su ɗan wannan gari ne na Harran duk da na ga wani malami ya ce garin a yanzu yana cikin ainihin toki ina fata an gane ka sa akwai wurin da in kaje sai ka rasa nan wani kasa ne ma idan misali ka taba zuwa banki a Kamaru akwai bankin Kamaru akwai bankin Najeriya cikin gari ɗaya ne kuma nan gefen Kamaru nan gefen Najeriya kaman kace mai gas station Najeriya Kahero ga na misali Najeriya ne Bolade kuma Kamaru haka garin yake ina fata an gane to kaga in an ce an haifi mutum a Gombe to in mukaddara a ce haka Gombe ma take a ce nan gefen Kamaru can gefen Najeriya za a yi ta sabani to Gomben wace kun fanci wannan abin da kyau Gomben Kamaru ko Gomben Najeriya to shi yasa wannan garurukan Harran yana cikin Turkiya kuma yana cikin ainihin Syria. Yace kala haddathana Muhammad bin Salama an Muhammad bin Sahaka an Salid bin Ayyub an Ubaydillah bin Abdurrahman bin Rafi al-Ansari thumma al-Adawi an Abi Sa'id al-Khudri kala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yuqalu lah. Yace naji annabi a lokacin ana cewa da shi innahu yustasqa laka min bi'r buda'a, wani lokaci fa ana yabo maka ruwan sha daga rijiyar buda'a. Wa hiya bi'run yulqa fi halhumul kiladi, wanda rijiya ne wani lokaci ababe suna fadawa a ciki in aka yi mamakon ruwan sama. Hada ainihin luhumul kilab shine kaman kace naman karnuka, ba suna nufi a yabo naman kare a zuba a cikin rijiyar ba, kawai da tire zai yabo komai. A wajen buga misali har suka kawo luhumul kilab wal mahayid da kuma al mahayid wa adhirun nasi da kuma adhirun nas. Al mahayid jami ne na al hiyar da muka karanta a can a baya dazu. Wa adhirun nas da anihin toro sunan mutane. Faqala alayhi salatu wassalam innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay'un. Annabi ce innal ma'a, lalle ruwa na wannan rijiyan tahurun mai tsarki ne, la yunjisuhu shay'un. Kala Abu Dawuda wa Sumitu Qutaybah ibn Sa'idin kala sa'altu qayyim bi'ri buda'a. Abu Dawuda yace naji Qutaybah dan Sa'id yace na tambayi mai gadin wannan rijiyan buda'a an umkiha, dangane da zurfinta ya tsayi rijiyan yake, tunda an faɗi wannan rijiyan ga ababe sun fada kuma an ce ruwan mai tsarki ne, ya tsayi rijiyan take ya yawo ruwan yake. Kala sai yace aktharu ma yakunu fiha alma'u ila al'anati, yace mafi yawan abin da yake kasancewa na ruwa inda zaka fada cikin rijiyan zai kawo kasan cibiyanka al'ana. Kultu sai yace fa idana kasa, idan kuma ruwan ya ragu kamar lokacin da ba damuna ba fa, yace dunal awrati, zai kasa da al'auran mutum. Kana Abu Dawuda, sai Abu Dawud yace wato saboda bibiyan ababe da malaman hadisi suke, shi Abu Dawud da ke rawaito wannan hadisin yace wa qaddartu ana bi'ra buda'ata birida'i, ya tashi tafi har Madina har inda rijiyar take. Yace wa qaddartu ana, ni da kaina wato na gwada bi'ra buda'ata, ita wannan rijiyar buda'a birida'i da kaman mayafina. Madattu 'alaiha, wato na sanya mayafin na zura shi a cikin wannan rijiyar. Thumma zara'tuhu, sannan na fito da shi. Fa idha arduha sittatu adru'in, sai naga wato tsayin rijiyar da fadin ya kai zira'i shida. Menene zira'i da Hausa? Na'am, yawa, daga gwiwar hannu zuwa nan shine zira'i. To sai ka kawo na har guda shida, kaga yana da tsayi sosai kenan. Ko mutum tsayin shi zira'i nawa ne? 12. A ko ɗan basketball ba sa kai 12 ko uku ne da kalan ko half meter shine zira'i, shine tsayin hannu, an gane ko? To shine yace ya kwatanta tsayin sai ga kai zira'i shida. Sai yace wa sa'altu alladhi fataha li babal bustani, sai na tambaye mutumin da ya bude min kofan wannan lambun. Fa adkhalani ilayhi, ya shigar da ni inda rijiyar take. Hal gujira bina'uha, shin an canja ginin wannan rijiyar amma kanat alaihi, a yadda take lokacin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Abu Dawud ke tambaya shin yanda na kwatanta tsayin rijiyar na fadinta da tsayin da yawan ruwan, an canja ginin rijiyar an sake tona ta ko an kara wani abu, amma kanat alaihi, daga yanda ta kasance take a lokacin annabi, kala yace la, ba abinda aka canza. Wa ra'aytu fiha ma'an, yace sai na ga ruwan cikin wannan rijiyar mutagayyiran launi, launin shi ya canza. Suka ce launin shi ya canza saboda me? Saboda jima wanda ruwan ne yana zauna a wurin. Dan daga baya an kewaye ne, ya zama kawai kaman tourism ne kawai, tourist suna zuwa, ya zama kaman wurin yawon bude ido. to shine Abu Dawud da yaje gwada wannan ruwan sai yake tambayar cewa an canje daga yanda yake aka ci ba yanda yake tun can haka yake ba canza ba babul ma ila yujni bar mu karanta wannan hadisin sai mu tsaya saura minti biyar ko babul ma ila yujni babin da ke magana aka ruwa baya zamuwa janaba bi ma'ana in kana da janaba to janaban ka bai tasiri a cikin ruwa in kai wanka da shi ina fata an gane dan wani yana dauka idan kana da janaba da ka taba ruwa shikenan ruwan Allah ya jiga shi da rahama to ba haka abun yake ba ina fata an gane wato addinin musulunci yana da sauki shi yasa malami suka ce ita janaba shin najasa ce azzati al'aini idan aka ce mutum na da janaba bai wanka ba shi din kanshi najasa ne na'am saboda me to me yasa aka ce wanka jikin shi najasa ne ko ba najasa bane ba wadansu sun ce najasa wadansu sun ce ba najasa ba to sai suka ce me yasa aka ce wanka in shi ba najasa bane ba wankan na tsafta ne sai ka ce abinda ke faruwa idan ka ce shi din najasa ne to ko in ka gaisa da mai janaba kai ma sai ka wanke hannunka kenan kaga an samu matsala ko ina fata an gane kaga ai wanda yake ba musulmi ba baya wankan janaba ai to duk inda ka gaisa da shi sai ka wanke hannunka ko kadan ina fata an gane najasa ce ba ainihin al'aini ba najasa ce hukumi hukunci ne amma a zatin a zahirin ba najasa bane ba yasa babu wanda yake wai wanda ba musulmi ba jikin shi ainihin najasa ne da ka gaisa da shi sai ka je ka nemi ruwa ka wanke hannu babu wanda ya taba wannan magana kuma Allah ce innamal mushrikuna najisun to ya zamu yi da wannan aya innama adatu hasrin al mushrikuna mushrikai najisun najasa ne to ga abinda qur'ani kuma yace sai suka ce wannan najasa ce ta hukunci ba najasa ne na zati ba kun fahimta wannan abin da kyau wata rana Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana tafiya a cikin Madina sai hango annabi yana zuwa alaihi salatu wassalam kawai sai ya waske sai ya shiga wani lungu ya gudu ya ana neman haduwa da annabi Abu Huraira yana guduwa kina fata kun gane sai suka hadu da annabi a wani lokaci na daban Abu Huraira dazukan ba kaman kai na hango ba a wani wuri kuma sai na rasa iya ce wallahi ni ne ai da na hango ka sai na waske sai na gudu saboda me yace saboda ina da janaba saboda ni najasa ne bana so na zo na gaisa da kai annabi ce subhanallah innal mu'mina la yanjus yace subhanallah sarkiya tabbatan wa Allah innal mu'mina kaga inna tabbas musulmi la yanjus ba ya zama wa najasa ina fata an gane mu rike wannan ka'idan da kyau to idan mutum da janaba dan ya taba ruwa ruwan yana na a matsayin shi ne mai sarki qala haddathana musaddad qala haddathana abul ahwas qala haddathana simak an ikrima simak ibn harbin kenan ko shi wannan abul ahwas da nace haddathana musaddad shine ibn musarhadin sannan abul ahwas sunan shi sallam bin sulaym Abul Ahwas Sallam ibn Sulaym malaman kutubus sittati sun fidda hadisin shi qala haddathana Simak Simak ibn Harbin kenan ko al arba'a sun fidda hadisin shi Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi ibn Majah da Bukhari ta'alikan an Ikrima daga Ikrima an Ibn Abbas daga Ibn Abbas qala yace igtasala ba'du azwajin nabiyyi alayhi salatu wassalam wata daga cikin mata annabi tayi wanka fi jafnatin a cikin jafna jafna malamai suka ce ko kace wani babban tasa ko kace daro ko kace baho ko ma kace bokiti misali a yanzu duk abin da za a zuba ruwa ai wanka a cikin shi ana kira shi da jafna to tayi wanka fi jafnatin a cikin jafna sai zamo akwai ruwa da ya ragu a ciki fa jaa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama liyatawadda'a minha sai annabi yazo sai alwala da rago wannan ruwan au ya ga tasila ko kuma zai wanka da rago wannan ruwan fa qalat lahu sai tace da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama inni kuntu junuban ni fa ina da janaba ayi ruwan nan da kaga ya rage wankan janaba ne da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innal ma'a la yujnib tabbas ruwa baya zamuwa janaba janaba yana nan a tare da kai in kai wanka shikenan amma ruwan da kai wankan da shi la yujnib shi kan ba janaba bane ba ina fata an gane yana nan a matsayin shi ne mai tsarki insha Allah Allahumma amin Allahumma amin ne ya kamata mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu wani sati a wani sati in dai muna nan dare da lafiya a wannan majalisin za mu yi babban bako Sheikh Abdulrahman Umar Bagarawa daga Sokoto wanda zai zo nan Gombe daura zai na sati daya a masallacin Takawa na jiyare masallacin Sheikh Adam Ardo wanda dauranin daliban ilimi zai karanta littafi har guda hudu a cikin sati daya dalibai da na ilimi su joinin wannan karatu za su amfana kadan daga cikin abin da zan faɗa game da Sheikh Abdulrahman Bagarawa wallahu ala ma qulu shahid a yanzu a kasan nan ban san matashi mai karatun shi ba a Najeriyance ko sana ce akwai karatu akwai surutu ko yawa in dai karatu ne a kasan nan a yanzu a Najeriya matashi wannan maganar fa manyan malamai ne suka yi manyan malamai akwai Sheikh Abdulsalam baban gwale yana cikin matasan da Allah ba su baiwan karatu a Najeriya shi baban gwale yace to Sheikh Abdulrahman yace malaman mu ne suka jijjiga suka ce kai wannan yana da nauyi ina fata an gane irin su Dr. Sani Rijiyar Lemo an gane ko mutum ne wanda duk field din da ka bashi kowanne ya kware akai ya rubuta littattafai ba su da iyaka littattafai ina fata kuma matashi ne shekara 40 da wani abu an fance da abin da kyau to an gaice shi nan Gombe zai daura to ni aboki na ne muka bukaci akramakallah yace zai zo wannan majalisin na Abu Dauda ina fata yace dan yana garin karatun akwai bukata yazo ga daliban Abu Dauda Allah ya kara mana albarka Allahumma adina fi man hadaita na'am
ana fata bayani
na'am
properties na wanda shi hana ruwa tsarki
na'am na'am
dole sai an sabi duka uku ne misali
na'am yace a cikin ababan da suke sa ruwa ya zama ba mai tsarki ba mun ci akwai kamanni ya canza da dandano da kuma kamshi sai ce sai uku sun hadu gaba daya ne ko kuma ko daya aka samu a ciki ko daya aka samu in dai najisa ne ya bata ruwa in kuma shi din mai tsarki ne ya tada ruwan daga mai tsarki ya koma wani abu
kimitar da ake sawa ruwa
na'am
kuma ta ci ruwa kana sa baki zaka ji wani kimitar ko kamar ruwan faru ya canza
na wani tambaya ne mai kyau ban san akwai lokaci malam ko to a gurguje shi ne ya ce kamar chemical da ake zubawa ruwa irin ruwan su daɗin ko misali da wasu wurare akwai wanda za ka ji alim ma testing a baki alim yana fitowa in ka ɗauki ruwan faro za ka ji akwai wannan abu ina fata an gane to wannan ne hukuncin shi malamai suka ta nan babu komai duk abin da ya shiga ruwa saboda larura na ko a gyara ruwan ko wani abu wannan babu komai ba an sa ne dan a canja ruwan suna ba dan duk inda aka zuba ruwa a cikin gari yanzu canja ruwan suna za a yi ba an yi ne dan a gyara ruwan ba ko ya koma kunu ko wani abu duk inda aka zuba zoko da suga an yi ne dan a canja ruwan suna amma wannan an zuba chemical ne saboda a tace ruwan malamai suka ce wannan musulunci ya yi afuwa game da shi ina fata an gane Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka la ilayka Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم